This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda shi kuke so akan voahausa.com. Masu auri, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa an kai wani harin bom a kusa da kasuwar Jimeta da ke jihar Adamawa, Najeriya. Har ila yau a Najeriya, masana a fannin tsaro na ci gaba da yin tsokaci kan rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da ke cewa sojojin Najeriya sun yi wa sama da mutane 700 kisan gilla a yakin da suke da Boko Haram.
In dai aka baka haƙƙi na jama'a, haƙƙin kuma da su shafi rai da dukiyar jama'a, kuma ka kasa aiwatarwa, to kai ya kamata ka saukar da kanka daga wannan aikin yankitaki.
To kan wannan batu na rahoton da Amnesty ta fitar, za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku a shirinmu na wato jin ra'ayinku nan gaba a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani abu ya yi bindiga wani gidan mai a babban birnin kasar Ghana ya kashe mutane 90 da suka boye a wurin domin kauce ruwan sama kamar da bakin kwarya. Jami'an Ghana sun tabbatar da bukuwar wannan hatsari a yau Alhamis. Rahotanni suka ce bindigar da kuma wutar da ta kama wannan gidan mai ta bazu zuwa gine-ginen da ke kusa da nan a wata mahaɗar hanya da ake kira Kwame Nkrumah Circle a tsakiyar birnin Accra. Kakakin hukumar kwana-kwana Billy Anaglade ya ce wutar ta fara ne daga wani gini ta bazu zuwa gidan man, wanda ya bindiga ya kuma yaɗa wannan wuta zuwa wasu gine-gine. Jama'a suka ce ɗakunan ajiye garo kina asibitocin da suke yankin sun cika makil, sun kuma yi gargadin cewar yawan waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. Shugaba John Mahama na ƙasar Ghana da magajin garin birnin Accra sun ziyarci wurin. Shugaban ya faɗa wa 'yan jarida cewa hasarar rayukan da aka yi babban bala'i ne, ya kuma lashe takobin cewar ba za a bar irin wannan abu ya sake faruwa ba.
Ana ƙara nuna damuwa game da faɗan da ke ƙara yin zafi a tsakanin sojojin Ukraine da 'yan aware masu goyon bayan Rasha, yayin da shugaban ƙasar yake gargaɗin cewa watakila za a gubza yaƙi ga dangadan. Wakilin muryar Amurka ya ga sojojin gwamnatin Ukraine da yawa suna sauka a tashar jiragen ƙasa ta Kramatorsk, babbar hedkwatar sojoji a gabashin Ukraine, daga inda suka shiga gari cikin motocin soja. A lokacin da yake jawabi ga majalisar dokokin ƙasar a yau Alhamis, shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya ce sojojin Rasha su 9,000 a yankin gabashin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye, kuma akwai mummunar barazanar cewa za a kai babban farmaki a kan sojojin Ukraine ɗin. Sabon faɗan da ya ɓarke ne a yankin a cikin wannan makon, faɗan da jami'an Ukraine suka ce an fara shi ne a kusa da birnin Donetsk a lokacin da mayakan 'yan tawaye su 1,000 da ke samun tallafin tankoki da bindigogin igwa suka ƙaddamar da wani hari cikin dare a yamma da birnin.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Barack Obama zai gana da Prime Minister Iraqi Haidar al-Abadi cikin mako mai zuwa gefen taron kolin ƙasashe masu arzikin masana'antu da zaya ƙasar Jamus. Wannan ganawa tasu za ta biyo bayan taron tattaunawar ministocin da aka yi cikin wannan mako a birnin Paris domin takalar tallafin sojin da ƙasashen waje za su ba sojojin Iraqi da suke yakan tsagirin ƙungiyar IS. Amurka tana jagorancin wani kawancen da ke kai hare-hare daga sama a kullum kan cibiyoyi da muradun 'yan kungiyar IS, ciki har da wasu hare-hare 8 da aka kai cikin ƙasar Sham da kuma 9 cikin Iraki a daren da ya shige. Haka kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar da cewar mayakan IS suna takaitawa ruwan sha da jama'a suke samu a lardin Anbar bayan da suka kwace Ramadi, babban birninta, a watan da ya shige.
Da ƙarshe a nan Amurka, tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry ya shiga sahun masu neman jam'iyyar Republican ta tsayar da su takarar shugabancin Amurka a zaben shekarar 2016. a lokacin da yake bayyana aniyarsa ta yin takara yau Alhamis a Texas, inda ya sauka daga kan makamin gwamna a watan Janairu bayan mulkin shekaru 14. Perry ya ce ya shiga takara ce domin ƙara jaddada ƙarfin Amurka tare da bunƙasa tattalin arzikinta. Wannan shine karo na biyu da Perry ke shiga wannan takara, inda a 2012 ya fito da ƙarfi da tasiri, amma kuma ya kasa kai labari a hannun Mitt Romney, wanda ya zama ɗan takarar jam'iyyar ta Republican. Perry shine ɗan Republican na 10 da ya shiga wannan takara. A ɓangaren 'yan Democrat, mutane huɗu ne ke neman jam'iyyar ta tsayar da su takarar kujerar shugabancin ƙasar. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya rahotanni na cewa wani bom ya tashi a kasuwar Jimeta da ke jihar Adamawa. Ya zuwa yanzu dai babu tabbacin yawan mutanen da suka jikkata. Kare rahoton da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz daga ya aiko mana daga Yola.
Kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar, bom din ya fashe ne a wani waje da ke daura da bakin kasuwar Jimeta, inda ke da hada-hada jama'a, kuma lamarin ya faru ne da marece jim kadan ma da kammala sallar magariba.
Daidai inda ake saida nama, inda masu mashin keke na saida nan suke taruwa.
Me ya faru?
Muna wucewa a cikin Goslo, hakan nan akwai kasan da yamma, akwai dan Goslo bayan sallar magariba nan. So muna wucewa sai da muka zo dafetin wajen, kawai sai na ji wani kara sai na ga kura ya tashi, mutane kawai na ga wasu sun tashi sama zube a ƙasa, wani ba zai iya tafiya ba, suna kokonce hatta glass din mota na haka sai da yi kara. Yaron da muke aiki da shi ne ban ma san ta inda ya fita ba.
To kaman akwai asarar rai?
Akwai asarar rayuka, don saboda a cikin mota na ma na ga irin tarbazi irin na jini din nan, amma a wannan lokaci da ke mutane suna gudu ba za ka iya tantance ko mutum nawa ne suka mutu ba.
Kaman a ta wani bangare ne a nan Jimeta abin ya faru?
Kasuwan Fallujah nan daidai wurin wannan junction din nan, inda masu sai da kwaya da wiwi din nan ake taruwa din nan, a duk wannan junction din ne abun ya faru.
Cikin Jimeta mun zo za bakin kasuwan, mun zo da sabon bankin nan za mu sayi nama, daga nesa kawai muna hango jama'a kawai a kokonce.
Kawo yanzu dai tuni jami'an tsaro fa suka killace wurin da abun ya faru. DSP Usman Abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, wanda ya tabbatar da faruwar lamarin, ya ce ba su da cikakken alkaluman waɗanda suka rasa rayukansu.
Wasu shaidun gani da ido sun ce an samu asarar rayuka, ko a bayananku kun samu wannan?
For now, abinda ita wadda take kula da shashen kasuwa ce ta ce mutane biyu.
To kamar wanda suka jikkata kuma fa?
To dukkan dai karin bayani zai biyo baya, muna son mu tantance yawan mutane suka jikkata da kuma rayukan da suka tarwata. Zai za a kafa karin bayani, sai mutane su kwata da hankalinsu, su daga kasuwa hankali, a ci gaba da jami'an tsaro goyon baya, musamman su tabbata suna sane da abin da ke kai ko dawowa cikin mahallinsu.
Wannan ne dai karon farko da bom ya tashi a jihar Adamawa tun bayan rantsar da sabuwar gwamnati, wanda kawo yanzu ma ba wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari. Ko da yake jihar Adamawa na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da tashi-tashin hankula da ke dan saba da hare-haren mayakan Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sai mu ce Allah ya kyauta. To, rundunar sojin Najeriya ta ce tuni dai tawaga farko ta rundunar tsaron ƙasar ta isa birnin Maiduguri a wani mataki na share fagen komawar cibiyar tsaron ƙasar zuwa yankin. Ga Nasiru Adam Elhikaya da ƙarin bayani daga Abuja.
The command center, we are the one to go back and work on it.
Tabbacin da hafsoshin sojin Najeriya suka ba wa shugaba Buhari ta bakin Vice Admiral Jibrin Usman na zamanan take don tura cibiyar bada umarnin soja zuwa Maiduguri don kammala yaki da Boko Haram.
Boko Haram, the level of success is being recorded. We want to maintain.
Vice Admiral Usman, wanda ya ce tuni ana samun nasara kan wannan yakin, soja za su ci gaba da jajircewa sai an kawo ƙarshen ƙalubalen. Shin cibiyar rundunar sojojin ta kama hanyar ƙaura Maidugurin ne, ko dai har yanzu bayan kusan mako ɗaya da bada umarnin suna kan shiri ne? Ita ce tambayar da na yi wa jami'in labarun rundunar sojin Najeriya Kana Sani Usman Kuka Sheka, wanda ya bada takaitacciyar amsa.
Ana nan ana kai, already ma advance party din mara mure. Nan ba don dan lokaci ba, sai dai mutane su ba su fahimci yanda directive din take ba. Amma wallahi tallahi ana nan ana kai. Ina kyautata san gobe ma za ku harace.
Da yawa dai kungiyoyin fararen hula sun nuna rashin kwarin gwiwa iya aiwatar da wannan aiki daga hafsoshin sojan da Buhari ya gada daga shugaba Jonathan. Comrade Abubakar Abdulsalam, shugaban wata kungiya ce ta rajin kwato haƙƙin fararen hula.
Aƙida na siyasar Amurka, tunda duk abin da muke yi muna kwaikwayon su ne. General Petros, wanda yayi aikin soja yayi shekara 6 a Afghanistan, yayi shekara 6 a Iraq, ya zo shekara 4 a Afghanistan, shekara 10 yana filin daga. Kasancewan an same shi da abun kunya na alaka da wata wadda ba matarsa ba, shi da kanshi yaje aje aiki. To saboda haka irin wannan ɗabi'a muke so, duk ƙasashe da suke aiwatar da abubuwan demokradiya sai mu takwaikwayo da su a kowane bangare. Su ma ya cancanta da National Security Adviser, Chief of Army Staff, Chief of Defense Staff, Chief of Naval Staff, duk su ga sun aje aikin su da kansu.
Kila fa Abubakar suna da ƙwarewar aikin nan, ba mamaki ko ba samu abubuwa goyon ba ko kayayyakin aikin da suke bukata bane yasa kike ga kamar ba su yi wani abu ba.
To ai abunda nake ga maka yana cikin kishi kenan. Duk wani wanda yake kishin kasansa, idan wanda yake bukata ya bashi wani goyon baya ya nuna basirar sa da kokarin sa, idan bai samu haka ba aje aiki yake, wannan ajewan shi zai tabbatar ma yan duniya cewa lalle yana da kwazo, bai samu goyon bayan aiwatar da wannan kwazon nashi bane.
Jam'iyyar APC mai mulki na bada tabbacin gwamnati mai ci za ta cika alƙawarin kawar da Boko Haram kamar yadda aka saba ambatawa a kamfe. Mai Malabu ni shine babban sakataren jam'iyyar.
Kuma mu mun san shi ƙwararre ne, domin ba yau ne fara zaman shugaban ƙasar Najeriya ba, kuma waɗannan matsaloli shi kansa yana ganin su, kuma ya san yadda zai bi da su. Abin da ya shafi dukkan 'yan Najeriya ne, ba APC, ba PDP, ba kowane irin jam'iyya, kowa wannan abin ta shafe shi. Kuma duk abin da ake a arewa maso gabashin Najeriya nan ta shafi kowane yankin ƙasar nan. Kowane ɗan Najeriya fatansa a kawo ƙarshen wannan abin da ake ciki, a samu zaman lafiya, a samu walwala.
Rahoton Amnesty International da ke nuna rundunar sojin Najeriya na da alhakin kashe fararen hula da waɗanda ba su da laifin komai, na ƙara jefa ayar tambayar yadda rundunar sojin za ta iya wannan aiki da kaucewa aukawa jama'ar gari.
To avoid human rights violations.
Takidai shugaba Buhari ya ce aikin sojin a yanzu zai zama bisa bin ƙa'idar dokar ƙasa da ƙasa ta hanyar kare haƙƙoƙin bani adama. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla Nasiru, a gaida kai. To har yanzu dai muna batun tsaron ne a Najeriya, inda masana a fannin na tsaro ke ci gaba da yin tsokaci kan rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar a jiya, wanda ya zargi sojojin ƙasar da aikata kisan gilla kan mutane sama da 700,000 a shekarun da sojin suka kwashe suna yakar kungiyar Boko Haram. Kan haka na tuntubi Dr. Bawa Abdullahi Wase, masani a fannin tsaro, kan yadda yake kallon wannan rahoto.
Wato rahoto ne wanda bai saba wa tunanin tsaro ba, bai kuma fita daga cikin ka'idar ta tsaro ba. A kasashe ma waɗanda suke amfani da doka kuma suke barin dokan ta yi aiki, ba ma sai ka jira wasu ko wani ya gaya maka ka bar aiki ba. In dai aka baka haƙƙi na jama'a, haƙƙin kuma da su shafi rai da dukiyar jama'a, kuma ka kasa aiwatarwa, to kai ya kamata ka saukar da kanka daga wannan aikin yanke take. Mun gani alama mafi kusuri zan bayar ita ce kasar da nake ji ta fi kowa yawa a demokradiyya, ita ce kasar India. Don yawanta akwai fa'ilin da waɗansu ɗan ta ƙayan baya suka ɗauki bindiga suka yi ta harbe-harbe har suka kashe mutane wajen kamar kusan ko sama da 29. A wannan ranar da suka yi, kwamandan askarawan manyan askarawan sojojin ƙasar India ya yi murabus, sauran manya-manyan kwamandoji suka yi murabus, shugaban 'yan sandan ƙasar India gaba ɗaya ya yi murabus, minista na tsaro na India ya yi murabus. Wannan duk ya nuna cewa su nuna ma mutane ba wai mukamin ne ya dame su ba, kare al'ummansu yake.
To anaka kiyasin kana ga menene yasa suka fitar da wannan rahoto a daidai wannan lokaci da aka yi canjin gwamnati?
Wato ba ma kawai sun kammala ba ne a wannan lokaci, suna so a duk bakin lokacin da suka yi rahoto kada su bar kofa rahoton su ne ya zama yana da rauni. Duk lokacin da suka yi rahoto kada su bar ɗan ba ni na iya su mata wata fasara, su mata kuma kucin gwiwa. Duk lokacin da suka fito da rahoto, duk inda ka buga ka je ka dawo, rahoton nan ta zama tabbatacciya haka ne, ba ka sauya mata suna, ba ka sauya mata matsayi, ba ka kuma sauya gaskiyanta. wannan dalilin da rahoton kenan yazo a wannan lokaci.
Soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarun ku.
Dr. Bawa Abdullahi Wasa kenan masani a fannin tsaro kan yadda yake kallon rahoton da Amnesty ta fitar. Kuma wato kuma kan wannan batu ne zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. Za kuma ku iya kiran mu akan wannan lambar wato 2022 2022655. Amma kamar nan bari mu shakata da wannan wakar.
Allah ba maza kuma sa. Yan samari manyan soja, mai malari baban soja, Allah ji kan maza sun hadi. Mutumin da ya ci amana, Allah amana sai ta ci shi. Don mutu a ƴan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato, mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i ko an ci birnin kura, ai ba a ba kare dillanci.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Tumadala ga kiran ma na farko daga garin Yalwan Shandam da ke Jihar Filato. Wane ne a kan layi?
Sunana Idris mai cajin wa Yalwan Shandam, Jihar Filato, Najeriya.
Tumadala Idris, muna maka maraba da shigowa wannan fili, menene ra'ayinka?
Ra'ayi na dangane da wannan batu da kuka shi ne suna goyon bayan wannan yankuri da Jalal Muhammadu Buhari zai yi kan kwantar da wannan matsalar matsalar Boko Haram. Amma roƙonmu da rundunar sojan Najeriya a yi takarar nan domin kada abin ya faru a baya ya sake faruwa a yanzu. Sojojin shiga gari ba tare da sun tantance ba, su yi ta halaka jama'a, su yi ta kashe wani bajiyo ba su gani ba, da sunan yadda ɗan Boko Haram. Wannan shi ne ra'ayina.
To madalla, mun gode Malam Idris, bari mu je lafiya jihar Nasarawa. Wane ne a kan layi?
Kuna magana da Alhara Suleiman daga lafiya Nasarawa State.
To Malam Suleiman, muna jinka.
Yawa, wallahi na murna da zuwan da Janar Muhammad Buhari ya je Nijar da Chadi. Wallahi muna musu fata alkhairi, Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina.
Amin. Malam Suleiman, muna magana ne game da batun rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty ta fitar na cewa sojojin Najeriya sun yi kisan gilla akan mutane da dama a shekarun da suka yi suna yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Shi ne muke so mu ji ra'ayinku. Malam Suleiman, kana tare da mu? To ina ga dai mun rasa Malam Suleiman. Batun da muke tattauna a kai shine kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin Najeriya da yin kisan gilla akan mutane sama da 700,000 yayin da suke yakar kungiyar Boko Haram tun daga shekarar 2009. Kungiyar ta ce ta hada rahotanta ne, wato rahotanninta ne, bayan da ta tattara bayanai daga bahasin da 'yan uwan waɗanda abin ya shafa suka bayar. Ga wani kira daga Kwantagora. Wane ne a kan layi?
Bello Kabiru ne daga Kwantagora.
Malam Kabiru?
Bello Kabiru.
To Malam Bello, muna jinka.
A ra'ayina a kan wannan, wato gaskiya al'amarin waɗannan mutane suna yin bincike ne tsakaninsu da Allah, kuma gaskiya sojojin nan su ji tsoron Allah su daina kashe mutane duyyar da suka ga dama.
Amma Malam Bello, sun musanta rahoton, sun ce kawai shaci faɗi ne, ana musu ƙazafi ne, ba haka ba ne, ba ka ganin suna da gaskiya?
Ya za a ce shaci faɗi ne, kuma alhali ga marayu na muna gani da mata ba su da mazaje sun rasa mazajensu, kuma a kan sanadiyar irin wannan aiki wanda yake duniya kowa na gani, ga 'yan uwanmu nan sun zama marayu. Wannan ba gaskiya ba ne, gaskiya al'amari wannan hukuncin da mutane suka faɗi gaskiya al'amarin abin da ake aikata a Najeriya ne. Amma tunda Allah ya ba mu canjin gwamnati yanzu, muna fatan shugaban nan ya duba wannan matsala da ɗaurewar rahama domin taimaka ma al'umma.
Madalla, mun gode Malam Bello, bari mu je garin gwamna jihar Kaduna kenan. Wane ne a kan layi?
Bello Sokoto ne daga nan Kaduna.
To daga Bello ga wani Bello. Malam Bello, muna jin ka.
To wallahi gaskiya abin da wannan ƙungiya ta faɗi, tsakanin da Allah ta faɗi gaskiya, saboda abubuwan da jami'an tsaro suka aikata a Najeriya, wallahi wallahi musamman ma wajen bincike nan, wallahi ma abin baki.
Malam Bello, ka taba ganin wani makamancin irin wannan zargi da ya faru a nan jihar Kuta Kaduna?
Ake yawa lokacin da ban kawai da tashi aje a dinga cajin gidajen mutane gwangwani an samu na mineral, wallahi ake wallahi kana hada gam ko yuka.
Malam Bello, mun gode, bari mu je jihar Plateau a birnin Jos kenan. Wane ne a kalla a Jos?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin Jos.
To Alhaji Kabiru, muna maka marhaba da zuwa wannan fili.
Na gode ya aiki.
Mun gode Allah.
Wato ni ma a gani na waɗannan mutane ba wai ƙarya suka yi ba, saboda gaskiya yana faruwa. In ka duba kamar yadda wani bawan Allah ya faɗa, za ka ga ga marayu nan ga kuma zawarawa, kaga kenan wannan ba ƙarya ba ne. Saboda haka fatan mu anan shi ne don Allah ya tsaya a yi aiki tsakani da Allah, kuma insha Allah za su yi nasara da ikon Allah.
Malam Kabiru daga Jos a jihar Plateau, mun gode kwarai da gaske. Batun da muke tattaunawa shine wato kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin Najeriya da yin kisan gilla akan mutane sama da 7,000. Shine muke so mu jira ayanku. Ga kira daga Katsina, wane ne akan layi?
Mohammed ne daga Katsina.
Malam Mohammed, barka da shigowa wannan fili, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, ra'ayina gaskiya wannan abin da ake tattaunawa gaskiya yana faruwa.
Me yasa ka faɗa ka?
Domin ga alamomi nan cewa za ka ga ga yara nan wa'anda ba su da uba, ga ƴan mata nan wa'anda an kashe mazajensu. Wannan gaskiya abin ji ba ne. Muna kira ga shugaba ne ci yanzu da ya bincika gaskiya.
Amma Malam Muhammad, ita rundunar sojin Najeriya ta musanta cewa ta yi aikata wannan laifuka da ake zarginta da aikatawa.
To ba za ta ansa ba, dama dole ne sai an bincika an tabbatar.
Tuma da lamun gode Muhammad daga Katsinan Najeriya kenan. Batun dai da muke tattaunawa shine kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin Najeriya da yin kisan gilla akan mutane sama da 7,000, yayin da suke yakar kungiyar Boko Haram tun daga wato shekarar 2009 kenan. Kungiyar ta ce ta hada rahotanninta ne da bayanai waɗanda ta tattara daga bahasin da ta samu daga ƴan uwan waɗanda abubuwan ya shafa da hotunan bidiyo da ta samu a binciken da ta yi. Ko da yake rundunar sojin Najeriya ta musanta wannan zargi, tana mai cewa rahoton yana tattare ne kawai da shaci faɗi. Shi ne muke so mu ji ra'ayinku kan wannan batu. Lambar da za a kira ita ce 2025655. Ga wani kira daga Taraba, wane ne a kan layi?
Hello, Safiyanu ne.
To Malam Safiyanu, muna jinka.
Wato shawara nan akan wannan batu da ake yi shi ne, a gaskiya sojojin Najeriya ya kamata su samu a yi bincike kwarai da gaske, domin yadda abin da yake faruwa shi ne suna zuwa su zo su yi kisa wanda ba kai ba jinji, saboda korafin da ya yi yawa ba su an bar su ba su zo sun zo.
To Malam Safiyanu, mun gode, bari mu je jihar Adamawa domin mu ba wannan bawan Allah shi mai tofa albarkacin bakin sa. Wane ne akan layi?
Dan baba ne daga jihar Taraba, mazaunin Adamawa.
Wane?
Dan baba.
To dan baba, muna jinka.
Yawa, ni bayani na akan abun da sojojin abunan Eminence Ibrahim suka faɗa gaskiya ne. Don wallahi akwai mutanen mu da suke gefe madagali nan da dama wanda an kashe su ba tare da kuma sun ji sun gani ba ko kadan.
To Malam ɗan baba, za mu dakatar da kai a nan, bari mu garzaya mu je Mina, jihar Niger, wanda shi ne kiran mu na ƙarshe. Wane ne a kan layi?
Habibu Muhammad daga Mina.
Malam Habibu, kai ne na ƙarshe a kan layi, sai ka ga wani ra'ayinka.
Na yi ta neman ku, na yi shekara da ni da abokina.
Allah sarki. To mun gode kwarai da gaske da juriyar da ka nuna kan neman mu. Menene ra'ayinka?
La'ina, wannan kungiyar da ta tuni wannan shugabanni na sojoji, muna ba ta goyon baya da rikisa da janar Muhammadu Buhari, da Allah ya bincike wannan sojojin, saboda an ci zarafin talaka, an zalunci wanda bai kawo zai sauka ba.
Mal Habibu, za mu katse ka a nan domin lokaci yana ɗaga mana hannu, wanda da haka ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na ɗaukan wayoyinku domin mu ji ra'ayinku. Muna godiya ƙwarai da gaske.
Yanzu kuma sojojin mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta ƙara faɗaɗa tukucin da za ta bada akan bayanan babban jagoran ƙungiyar ta'addan da ke jagorancin hare-hare akan ma'aikatan gwamnati da kuma sauran wurare a arewacin Najeriya wanda ya jefa ƙasar cikin rashin kwanciyar hankali. A wakar shekaru ne jagoran ƙungiyar wanda aka fi sani da Boko Haram wanda ke neman hanɓar gwamnatin ƙasar domin kafa tsauraran mulki irin nasu wanda suka ce sun fassara daga dokokin Islama. Alaƙar Boko Haram da ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su Al-Qa'ida da Al-Shabab ne ya ƙarawa ƙungiyar Boko Haram ƙarfin hare-haren da ƙungiyar ke ƙaddamarwa. Shekau wanda shine mataimakin shugaban ƙungiyar da farko ya zamo jagoran ƙungiyar a cikin watan Yulin shekarar 2010. Ƙungiyar ta bayyana haɗin gwiwa da Al-Qa'ida kuma suna yi wa Amurka barazana. Kai harin bam da mota akan ginin shalakwatar Majalisar Ɗinkin Duniya dake Abuja a cikin watan Agustan 2011 ya nuna ƙyamar da ƙungiyar ke ma ƙasashen yammacin duniya. Harin ya halaka mutane 23 ya kuma jikata mutane 80 cikin watan Afrilu na shekarar 2012. Ƙungiyar ta kaddamar da hari akan ginin kamfanin jarida a Abuja, daga baya kuma ta ci gaba da yin barazana ga sauran kafafen yada labaru na gida da na waje wanda ya hada da kafar yada labaran murya Amurka. A ƙarƙashin jagorancin sa, ƙungiyar ta sace ɗaruruwan yara ƙanana, ta yi garkuwa da su da kuma amfani da su wajen fada. Shekau dogo ne siriri kuma baki an haife shi a jihar Yobe a Najeriya. Wani lokaci tsakanin shekarar 1965 da 1975 daga ƙabilar Kanuri. Yana amfani da harshen Larabci da Hausa da Fulfulde da kuma Kanuri. An san shi da amfani da suna Abubakar Shekwa da Malam Abubakar Shekau. Shirin bada takuci na Amurka zai bada kuɗi dala Amurka miliyan 7 kwatankwacin naira biliyan 1 da miliyan 351 domin bayanai akan inda Shekau yake. Amurka ta bada tabbacin cewa za a binciki duk wani bayani da aka bada kuma za a rufe asirin duk wanda ya bada bayanan. Idan ya zama wajibi, Amurka za ta canza wanda ya bada bayanan wurin zama da iyalinsa. Idan kana da bayani akan wannan mutumin, a tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma a aika da saƙo zuwa ga www.rewardforjustice.net ko kuma ta hanyar email a info@rewardforjustice.net. Ana iya kira lambar waya ta Reward for Justice kamar haka: 1-800-977-3-7-3-2-1. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da takaitattun labaran duniya.
Wani abu ya yi bindiga a wani gidan mai a babban birnin kasar Ghana ya kashe mutane 90 da suka buya a wurin domin kauce ruwan sama kamar da bakin kwarya. Jami'an Ghana sun tabbatar da abukar wani hatsari a yau Alhamis. Rahotanni suka ce bindigar da kuma wutar da ta kama wannan gidan mai sun bazu zuwa gine-ginen da ke kusa da nan a wata mahaɗar hanya da ake kira Kwame Nkrumah Circle da ke tsakiyar birnin Accra. Ana ƙara nuna damuwa game da faɗan da ke ƙara yin zafi tsakanin sojojin Ukraine da 'yan aware masu goyon bayan Rasha, yayin da shugaban ƙasar ke gargaɗin cewa watakila za a gwabza yaƙi gadan-gadan. Wakilin muryar Amurka ya ga sojojin gwamnatin Ukraine da yawa suna sauka a tashar jiragen ƙasa ta Kramatorsk, babbar hedkwatar sojoji a gabashin Ukraine, daga inda suka shiga gari a cikin motocin soja. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Barack Obama zai gana da Prime Minister Iraqi Haidar al-Abadi cikin mako mai zuwa gefen taron kolin ƙasashe masu arzikin masana'antu wanda za yi a Jamus. Wannan ganawa ta za ta biyo bayan taron da ministoci suka yi a birnin Paris domin takalar batun tallafawa sojojin ƙasar ta Iraqi a yakinsu da ƙungiyar IS.
To masu sauraro, da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah kan mu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.